بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا تقص قوتا شوال الشعبان shekara ta 1435 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 6 ga watan 6 shekara ta 2014 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Shama'il al-Muhammadiyya na Imam Tirmidhi Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan kofar gadan daya a cikin birnin Kano muna jin yau muna darasi ne na bakwai ko insha Allah idan ba ku manta ba muna magana ne akan babin da ke bayani dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rina gashin sa rina gashi a yau zamu tashi hadisin da yake qala hadathana sufyan ibn wakiya qala hadathana abi an sharik an usman bin mauhib qala su'ila abu huraira radiyallahu anhu hal khadaba rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala na'am an tambayi sai na Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare shi cewa shin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rina gashin sa kalmar khadaba tana nufin lawwana shin Annabi ya taba lawwana ma'ana rina gashin sa ya canja masa kala kamar daga furfura yayi rini da lalli kamar yadda muka fada na'am Abu Huraira yace eh kwarai kuwa wannan hadisin sahihi ne Imam Tirmidhi ne ya ruwaito shi Allah ya kara masa yarda kamar yadda yake qala Abu Isa wa rawa Abu Awana ta hadal hadis an Usman ibn Abdullah ibn Mauhib fa qala an Ummi Salama yace wannan hadisin Abu Awana ya ruwaito shi daga Usman ibn Abdullah ibn Mauhib daga Ummu Salama hadisi dai ingantacce ne Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi Allah ya yarda da shi wannan yana nuna mana cewar sahabbai suna tambayan junan su ko suna tambayan kansu dangane da hukuncin rina gashi yayin da mutum Allah ya masa furfura annabi yana yi eh yana yi so idan ɗaya daga cikin mu ma yayi wannan yayi daidai kuma yayi sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi to amma akwai abin da malamai suke bayani cewa ga ɗan namiji haramun ne ya rinna hannunsa da kafarsa da lalle saka lalle ga ɗan namiji haram ne kunji mun ce ana amfani da lalle wajen rana gemu ko Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi to indai dan namiji ne bai halatta ba amma mata ya halatta me yasa aka ce namiji bai halatta amfani da lalle ba kamar yanzu misali a ga namiji ya sa lalle anan ya sa lalle anan ya sa a kafarsa kamar yadda mata suke yi saboda yayi kamanceceniya da mata kuma annabi ya haramta namiji yayi kama da mata duk abin da namiji zai yi ya mai da kansa kamar mace wannan haram ne shi yasa da yawa abin da ƴan daudu suke yi suna mai da kansu kamar mata wannan haramun ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci mazaje masu kamanceceniya da mata, wala'anallahu almutashabbihati minan nisa'i birrijal, Allah kuma ya la'anci mata masu kamanceceniya da maza. Wannan duk tsinuwa ne akai. Namiji ka ganshi ya sa dan kwali, ko namiji ya sa dan kunne, ko namiji ya daura zani, ko ya sa riga irin ta mata yana gantsara, ko yana magana irin ta mata, wai yana sha'awar wato ya ta'annas ya zama kamar shi mace ne, to wannan haramun ne. Ya jama'a, mu kula da wannan, kuma hadari ne kwarai da gaske. Addinin musulunci annabi ya tsoratar da wannan. Wannan kenan. Sai kuma hadisi na gaba yace, qala haddathana ibrahim bin harun qala anba'ana an-nadr bin zurara an abi janab an iyad bin laqit an al-jahdama imra'ati bishr ibn al-khasasiyyah radiyallahu anha qalat أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردع كردغ شك في هذا الشيخ وانا حديث hadisi ne sahihi, Imam At-Tirmidhi ya ruwaito shi, sannan akwai shawahid, wasu riwayoyi da za su kara masa karfi a cikin Sunan Abi Dawud. Ko da yake wasu sun rauna nashi da isnadin da shi wannan mai littafi din ya kawo, amma malaman hadisi sun ce hadisin zai yi aiki, hadisi ne sahihi. Al-jahdama wannan kullura ismun ne ghairu mansub, ba ce jahdama dan waye ba, kamar yadda ibnu shahin ya ambace shi a cikin littafin sa. Abinda hadisin yake bayani shine, imra'atu bishr ibn al-khasasiyya, matar wani sahabi da ake ce da shi bishr ibn al-khasasiyya, ita ce take ba da labari cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fitowa daga gidansa wata rana yana karkade gashin kansa, alhali ya yi wanka, ma'ana irin ya yi wanka ya fito daga banɗaki kuma kansa da ruwa yana karkadewa, an ga annabi yana wannan sallallahu alaihi wasallama. Sannan a lokacin sai aka ga a kansa akwai wannan abun rini na lalle da ake rina farin gashi na furfura lokacin da yake kadi kansa din, to sai aka ga wannan rini din. Wannan dai shi ma yana da tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sifofinsa yana rana gashin sa. Ku duba ma yar furfurar fa ba ma mai yawa bace, amma dai yana yi. A wata riwaya suka ce rad a maimakon rad, amma shakka ce ta me ta shi mai riwaya na wannan hadisi din. Wannan mata sahabiya ce Jalila, babbar sahabiya ce cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hadisin yana karfafa mana cewa lalle annabi yana amfani da wannan alhinna dan girmama gashin sa, da kuma kula da gashin sa, da kuma tsaftace gashin sa, kuma haka ake so mutum musulmi ya zama yana kula da gashin sa. Kun san gashi idan an bashi ba a kula da shi yana yin datti yana wari. To wannan yana nuna mana annabi ya zaburar da mu mu kula da gashin, musamman mutanen da suke suna masu tara gashi din. kuma wannan yana nuna mana lalle sahabbai suna da kwadayin ganin annabi ta yadda suna ma kallon sa har in ya fito daga bandaki su ruwaito kuma abin da suka ga yana yi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma hadisin yana nuna mana ashe ya halatta mutum yayi wanka ya rinka karkade ruwan dake jikinsa, kamar yadda wata riwaya ta zo wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka sai aka bashi kamar tawul dan ya goge jikinsa, ba mun yi wanka muna amfani da tawul ba, to shi ma aka bashi tsumma ya goge jikinsa tawul kenan. To sai annabin bai karba ba, sai ya mayar da shi, sai ya kiya karba, sai amfani da hannunsa haka yana katse ruwan yana zubarwa haka. Suka ce tawadu da kankan da kansa ya ga bai zai ma yi amfani da tawul din ba, bari ya sa da hannu kun ya karkade sallallahu alaihi wa sallam. Qala hadathana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadathana Amr ibn Asim qala hadathana Hammad ibn Salama qala hadathana Humayd an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala ra'aytu sha'ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam makhduban. Anas ibn Malik yake cewa ni da kaina na ga gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da ni. To kaga dai zan ce ya kare aje, wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne. Qala Hammadu wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil qala ra'aytu sha'ara rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. A wannan riwayar kenan daga Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil yace ra'aytu sha'ara rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, ya karfa wannan riwayar inda Anas bin Malik makhduban. رواه الترمذي امام الترمذي يروي عن حديث cikin abubuwan da malamai suke bada labari akan shi wannan Anas, kun san Anas dan Malik yana cikin sahabban da suke yan gidan annabi ne, yaran gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, tun yana shekara 10 mahaifiyarsa ta kawo shi wurin annabi ta mika shi ta ce gashi nan yaje ta maka hidima. So annabi ya sa shi a cikin gidan shi yana masa hidima dan aikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama. To shine yake bamu labari dangane da gashin annabi din sallallahu alaihi wa sallama. To har ma yayi wasiya da zai rasu shi Anas cewa duk Allah sauran gashin da cikin gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake da shi a dauka a sa masa shi a cikin gashin sa shi ma Anas, yace idan ya mutu a dauki gashin annabi koda sinini ɗaya ne don Allah a fada shi da shi a sa masa. A wata riwaya suka ce yace a sa masa a bakin sa yayin da ya rasu shiwa shi Anas. Yace in an tambaye shi a kabari wa aka turo muku, yace ya tuna cewa mai wannan gashin shi aka turo shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. Me yake nuna wannan? Yana nuna wato tabarruki da suke bi atharin nubuwa, tabarruki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar gashin sa ko guminsa kamar yadda muka ruwaito ko jininsa. Inda akwai wanda aka zo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaho, da aka yi masa kaho wanzami ne ya masa kaho aka fitar da jinin mai kwan ya zubar da shi sai ya kafa kansa kawai ya kwankwade wannan jinin kamar ki daya. Sai annabi ya ce wuta ba za ta ci ka ba, wuta dai ba za ta ci ka ba. Kuma wannan ya shafi annabi ne kawai, ya shafi annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam. Malaman tarihi suna cewa akwai sauran gashin annabi din sallallahu alaihi wasallam a gidan tarihi da ake ajiyewa wasu suna fadin haka wasu kuma suna yin inkari bayan manzo Allah ya bar duniya sahabbai sun ci gaba da rina gashin su dinnan kamar yadda shi ma yake sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba dan tunawa da abin da annabin ya karantar da su to wannan mun gama dangane da rina gashi iya hadisan da Imam Tirmidhi ya kawo kenan anan sun isa to sai kuma magana dangane da sakwalli inda ma wannan littafin yana magana ne akan wato komai da ya shafi annabi komai yanayin kwalliyarsa yanayin adansa yanayin wankansa yanayin rigarsa yanayin suturarsa abincin da yake ci mu'amalarsa waye da sauransu to yanzu za mu yi magana akan kwalli mun san kwalli yana da asali fa duk da cewa mu yanzu kwalli wa ma ya damu da kwalli gaskiya ko kuwa sai ga mutum sai shekara guda ma bisa kwalli ba in dai ba wata larura ko wani magani yake aka ce ya sa kwalli ba gaskiya galiban mutane ba sa sa kwalli ita ce magana ta gaskiya ko ba ka bane to yau bari ku ji hadisai da suke magana a kwalli akan kwalli mu kuma ma mun bar abun kwallin an bar shi ne wa mata galiban mata ne suke mu'amala da kwalli namiji ma yanzu in sa kwalli a ganshi sai ce ya aka haka kamar mace ko da yake akwai lokacin da ake sa kwallin galibin ruwayoyi suna bayani cewa ana so a sa kwalli ne da daddare in za a kwanta bacci saboda yana da sirri yana da amfani wajen karfafa ido insha Allah mai yawan sa kwalli zaga Allah ya wato ya bashi nisan kwanar ido da wahala ya samu matsalar ido inda yana yawan mu'amala da kwalli musamman kwalli lafiyayye mai kyau akwai kwallin al-ismit da ake amfani da shi yana da kyau kwarai da gaske annabi yana sa shi sannan kuma har yanzu akwai shi ana sayarwa to amma gaskiya wani abu ne wanda yake yana da wahalan shani in na ce wahalan shani saboda ba mu saba da shi ba da ka saba da shi ba matsala yanzu kowa ya saba idan zai kwanta kaga yana cire hularsa wani ya saba in zai kwanta yana cire rigarsa so bai zama masa wahala ba tunda ya zama wato ya shiga jini da tsokansa to da shi ma sa kwallin ana yi to da ya zama mana jiki wajen gadanka ga kwallinka da za ka kwanta ko ka sa ko a sa a sama in kana da me ya sa maka a to ai gaskiya ne idan kuma fallai ɗaya ne kai to sai ka je ka jira kaddara kai ta yi Allah ya kiyaye hanya to bari mu ji ne me zai faru akan harkar kwallin قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتهلوا بالإثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وانا حديث امام احمد دي امام ابن ماجه دي امام الطبراني دكس رويتو امام الطبراني اتشين المؤجم الكبير ارما ترمذي يا رويتو شي يشي حديثين حسن الغريب دقا بلاي دان عباس yace manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama iktahilu bil ismidi kurin da saka kwalli da ismit ismit din sunan kwalli ne yana nan ana sayar da shi a kasuwa yanzu ma ko yawan kaje wurin masu sayar da sayan kayan kwalli ko na mata ko na abin nan ka tambaya ina kwallin ismit to za a baka shi ana sayar da shi wancan satin na taho da shi to kuma karatun namu bai iso kan wannan hadisin ba to yau kuma na manta amma na taho da shi dan nuna muku shi ku ganshi yana taimakawa sosai ba ni na faɗa ba gashi abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajlul basar yana ƙara wa ido gani to kaga muna ta fama da gilasai ko gilashi me amfanin gilashi karawa ido karfi da gani ko idan ka cire gilas din nan sai kaga ka koma baya in ka sa shi sai ga yanzu kake gani to ga ismit in kana amfani da shi idan ka zai kara karfi ya rinka kara kwari duk wanda yake so ya tsufa da idan sa to ya rinka amfani da kullin ismit yajlu al-basar kusan musamman akwai abubuwan da suke raunana gani abubuwan da suke raunana gani kamar misalin rashin kula da idan shi kansa ana kula da ido kamar yadda ake kula da ciki fa kaga cikin ka babu abin da kake sa masa sai wanda ka yadda da shi to bai kamata idan kama ka rinka bari komai yana bugansa yana shiga ba shiga cikin kura ko mutum yazo yana tuka abin hawa ya gwale idan misali masu hawa babur bai sa gilas ba yana gudu ga iska tana ta bugan idan nan hawa yana fita kana rage wa idan karfi ne kuma zai iya yiwa wani abu yazo ya shiga akwai abubuwan da baka iya ganin su sun shiga ciki ko mutum yana tuka mota budaddiya ce iska yana bugan idan da kura ko mutum ya shiga yana yawan shiga wajen hayaki yana yawan shiga idan sa ko kuma dai yawan murje idan ko kuma zuban wani abu a cikin idan duk wannan yana taimaka wajen lalata ido ko kuma kallon rana shi ma yana rage wa ido karfi ko kuma zama a wurin da yake yana da tsananin zafin rana wanda in ka bude idan naka zaka ga gau to wannan yana taimaka wajen rage karfin ido sai sa da yawan mutanen da suke zaune a kasashen da ake da bala'in zafin rana to zaka suna da matsala kowa zaka da ido da gilashi a idansa da yawa ne na sani lokacin dalibai a Madina muna karatu mutum da idan saboda akwai tsananin zafin rana a Saudiya rana sosai idan ka fito sai ga kamar me to yawan wannan ganin ranar yakan taimaka wajen illata idan mutum kawai sai ga an kai shi asibiti an yanka masa gilashi shikenan to anan gurin idan har muna yin abubuwan da zamu kare idan ya samu kwari to daga cikin abin da manzon Allah ya bamu shawara sallallahu alaihi wasallam akwai amfani da kullin ismid yana da kyau mu mallake shi kuma musamman wanda suke da gilasai suna amfani da gilashi kaga zai kara musu karfi shi kaga koyaushe ne yana amfani bayan ka sa shi tasirin sa yana ci gaba da taimakawa kuma idan nan yana da muhimmanci a rayuwar dan adam zarar ka rasa ido in idan ka yi tafafa to zaka iya cewa ma kusan rabin rayuwarka ya tafi yana akwai abubuwa da yawa da za su kubuce maka ko da ku na ibada din ne ka ga dai yanzu kai da dai ka ɗauki ƙur'ani ka karanta in dai ba abin da ka haddace ba fa ya wuce ma sai dai a karanta maka kana ƙoƙarin haddace to wa zai zo ya zauna yana maimaita maka har sai ka haddace kaga akwai matsala duk littafi da za a bude a karanta a samu karuwa da karfin imani ko bincike research da za a yi ba za ka yi ba saboda baka da ido baka gani ina maganan ina faɗin wannan maganganu ne saboda ku sani addinin musulunci ba ya fa zo mana da kula da lafiya kada mutum ya je sakaci ya yi amfani da abin da zai lalata masa idansa ko mutum ya je shiga inda wani abu zai cike shi a idansa a tsiyayar da idan kona makamancin wannan to ku yi amfani da al-ismit yajlul basar yana ƙara wa ido wato gani wannan al-ismit din ba shi kadai bane kwalli amma malamai suna cewa huwa min ajwadi anwa'il kuhli duk cikin kwalli gaba ɗaya a duniya babu kwallin da yafi ismit kyau so in ma zaka sai kwallin ka nemi ismid na biyu وينبت الشعر ينا تيمكا وجن صرو دا غاشن جرا دنا wannan gashin ginan ku tambayi likitocin ido su gaya muku me amfanin wannan gashin ginan wanda yake da shi da yawa ya fi wanda yake bai da shi wanda zai iya cewa to ai za a iya yin idan ma ba gashin da na ginan nan da na wannan wannan ka san gashin guda biyu ne ko wannan ita ce gira ta kwanci ko to ba ita nake so in fada ba wannan gashin da ke jikin idan shi mai sunansa ha gashin ido ko kai jama'a amma ni na san dai ba zai so wani sunanansa ba sai dai kawai dai kamfar Hausa to ka tsaya kai tunani kuma ka taba shi ka ji very soft yana da laushi me hikimar saka gashi kuma anan kuma ka lura inda gashi daya zai shiga maka ido akwai wahalar sha'ani ko aski kake in gashi dan kullun gashi ya fada ma ido akwai wahala amma kaga gashi jikin idan naka an jera maka wani gashi wanda ba isa irga maka su kwaya nawa bane ba to me hikimarsu ai wannan babbar kariya ce ga ido amma ku je ku hira da likitocin ido yana da amfani na hakika akan idan dan adam dan duk wata kura shi yake karewa ya hana shiga ido kuma ku abinda za ku fahimta idan mutumin yaje yana aiki a wurin kura ko wurin kura za ku ga wannan gashin gabaki daya yayi me duk kurar ta fada akan sa ashe wata kariya ce da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi wa ido da wannan gashin shi yasa duk askin da mutum yake yi za ka ba a zo a rage shi ko ka taba zuwa gurin mai aski ta ce da Allah a cire mu wannan gashi wanda ma girawa suna dan rarrage ta ta saman kenan suna dan gyara ta amma wannan ba a taba shi kuma Allah da ikonsa wato baya girman da yawa zai yi yawa kaga ne tunda muke Allahu akbar malam tunda muke aski ko kullun kai aski a cire gashi a zubar a cire gashi a zubar a cire na gemu a cire na gashin baki to wannan gashin da na yaro jariri da na babba kowa da iya matsayin nashi amma ba a zuwa lokacin da zaka ji yayi yawa ya dame ka saboda shi wato insistable a tsaye yake a zaune yake a iyayen da Allah ya so ya tsaya anan yake tsaya ba wai tsawo yake can yazo ya zama matsala ba saboda akwai wani aiki da yake yi wa dan adam wanda ma yanzu galiban mutane ma ba su san ma meye amfanin wannan gashin ba shi yasa malamai suke cewa a jikin dan adam kadai akwai ayoyin da suke tabbatar maka lalle Allah Allah ne suke tabbatar maka lalle dan adam wato ya kamata ya kadai ta Allah da bauta kuma a jikinka kankan kai kankan akwai abubuwan da baka san ma mai amfanin su ba baka san mai amfanin su ba yanzu ko wannan gashin girar cikin hikima ta ubangiji yanzu haka akwai wani dalili da Allah ya sa wa mutane wannan gashin girar wanda suka san dan adam suka karanta jikin dan adam za su baka labarin amfani na dukkan gaban dan adam so ba abin da zamu ce sai mu ce alhamdulillah jama'a idan har Allah ya mana wannan gashin dan ya bawa idan mu kariya to ya kamata kuma mu dade yin amfani da abinda zai kara wa idan kwari akwai mutanen da Allah yana taimakon su kaga mutum ya tsufa shekara 100 amma wallahi idan sa garau ba zai taba sa gilas yana karatu ba wani idan yazo tsufa ta kunne yake tsufa kamar ya ta kunne sai ya zama baya ji tsufan ya sa baya ji an zo magana sai ya ce alhaji ana gaishe ka sai ya ce to ina kwana lafiya ina gajiya baya ji to shi kuma tanan Allah ya kama shi tsufan shi akwai wanda yake tsufa ta me ta gangan jikin gabaki daya komai zai robe garkarfinsa da gabbansa duka zai samu rauni ba a iya zama ba a iya tashi jin ma matsala ganin ma matsala sansanan ma matsala, dantanan ma matsala, komi ma matsala. To Allah ya rama mu da wannan. Akwai wanda yake tsufa ta ido, shi tsufan sa sai aka tara mai ta ido, gagangan jikin sa da ƙarfi, muryar sa da ƙarfi, amma kuma baya gani, ya samu matsala. Ba ciwo ne ya same shi ba, kullun ganin Allah ya dauke masa. Akwai wanda yake tsufa ta murya, yar muryar da ake ji sai a daina jinta, sai an sa kunne za a ji me yake faɗa, kuma gashi yana raye, amma gangan jikin sa da ƙarfi da lafiya, kuma yana gani rangadau, kuma an kasa masa abu yana gane bambanci tsakanin zaki da daci da waye. Akwai wanda yake zuwa hancin sa yake samun matsala, baya jin kanshi gaba daya, kanshi da wari duk dai. Kai wannan ba sai an tsuho ma. Akwai wanda Allah yake jarabar su da ciwo su kamu da mutum ya zama baya jin kanshi ba jin wari. Kai akwai mushkila mala. Duk inda aka yi miya mai dadi ba, kai fa da ita da miyar kashi duk daya a wajenka. Wal iyadu billah. Akwai wanda yace wallahi zai dauki ba haya. Ba haya akramakumullah. Ya saka a hancin sa haka ba zai ji komai ba. Duk kanshin turare ya dauka ya sa shi ya shafa. Turare sai ne kawai ya shafa dan wani ya ji masa, amma ba wai shi ya ji kanshin turaren ba. To kaga ai akwai bukatar a kula ko? Allah ya yi mana afuwa, ya rangwanta mana. To kenan amfanin kwallin ismit, yana ƙara ido ƙarfi, sannan yana tsirar da gashi din nan. Idan misali mutum yana da ƙarancin gashin sai ya tsirar masa shi ya zama masu ƙwari. Ya raya cewa kuma ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ama anna nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqala yaktalihu minha, manzo Allah yana da abin saka kwalli shine muqalatun an san mishi ko muqala shine mishi ko yaran ƙarshen zamani ku rinka rubutawa dan wannan Hausar nan da in shekaru za ta bata sai azo ana cewa itacen sa kwalli. Yawwa, abin sa kwallin nan sunan sa me? Mishi. To yanzu wasu makwallin ma da yawa wasu yaran fa ba su san shi ba. Allah dade mu mun tashi a gidanmu mun ga iyayenmu suna da kwalli kala kala gashi nan, wanda ake yinsa da fata ana zurawa a ciki da dan abin kamar ashana da waye waye gashi nan. To amma yanzu ma yaro ma zai tashi a gidansu ma bai taba ga uwarsa ma tana da kwalli ba, su ma matan sun zama maza. To dan itacen da ake sawa a cikin garin kwalli, akwai tandu akwai mishi. Tandu kwantina din inda ake zuba kwallin, mishi kuma shine wannan itace ko roba da ake amfani da ita. Kamar yanzu wannan ismit din tunda na zamani ne, mishin sa roba ne a jikin marfin akai masa mishin, kawai an zura shi haka an karkada kwalbar sai a jawo yana ya tamasak yana riko kwallin sai a ja haka. To annabi yana da mishi na saka kwalli. To ga yanda yake sawa, kowane dare yake sawa, kuma kowane daren sau uku yake sawa kowane ido. Idan zai kwanta bacci sai ya dauko mishin sa sai ya ja ya sa daya ya dada karuwa ya dada sawa ya dada karuwa ya dada sawa ya dauko ya sa a idan hagun haka, idan wannan ma haka, da na dama ma haka, kullun in zai kwanta kullu lailatin kowane dare. To kaga yanzu aiki ya same ka, kai ka sayo kwalli ka aje kusa da filanka. Wani lokacin fa sai mutum ya gagara ima sai dai ka sa mata su samu ka, kai ka sa din ba sa ba sai ka dora shi a kasan nan ko ka dora shi a nan, ko kuma mutum ya je kuskure ya soka shi inda bai kamata ba. Amma je ka ga yanda mata suka iya sa kwalli, suna zira shi fat sun saka, yaro yana kuka yana karkar ba za a sa masa ba, ana dorawa da anja shikenan. To shi yasa nace in kana da mai sa ma sai ka je a sama, in baka da shi kuma ka je kai training a sa maka. Kenan hadisin shi kansa yana kwadaicewa akan ai aure ko? Wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi kamar yadda muka faɗa da sauran malamai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana wa sabansa a aikace yana nuna musu su yi amfani da kwalli saboda yana da amfani da yawa kwarai da gaske kwalli yana ƙara wa ido gani jama'a kuma yana kautar da dukkan almawadur radi'a abubuwa da za su cutar da ido din kwalli yana taimakawa wajen tsari duk abin da zai cuci ido ku yi amfani da shi akwai bari na dada mana bayani akwai cututtuka da suke zubowa daga kan mutum su shiga idon shi datti ko irin amosani din nan da sauran tarkacen da suke kan mutum in kana taje kanka za ga wata kura musamman wanda dai suke yawanci ko suna da amosani ko kuma akwai karancin kula da kan to in kana taje kanka akwai wata kura da suke zubowa to wannan kurar tana shiga ido kuma tana tasiri wajen rage karfin ido to abin da yafi dacewa an zaka taje kanka din sai ka rufe idan ka taje sai ka sa tsumma ko tishu sai ka goge idan ka goge sannan ka bude amma kana taje kanka wannan kura tana shiga kurar dattin kai to yana taimakawa wajen illata ganinka to shi kwalli da aka ce a yi amfani da shi to yana taimakawa wajen kashe tasirin wannan datti da yake zubowa daga kanka ya shiga idanka kwarai da gaske sannan shi kwalli yana ƙarawa gashin ido wato ƙarfi da kwari da kuma iya aikinsa dan an zo sa kwallin zago shi ma yana shafar sa to kwallin yana taimakawa gashin kwari tunda mun karanta ana gyara gashi ko ana ce da shi ar-rumush a larabci ko al-ahdaf kuma kwalliya ne ga ido kamar yadda yake hana wannan gashin yana hana kura ta shiga cikin idon mutum cewa da aka yi da daddare yake yi wannan ya nuna mana lokacin sa kwallin kaga wanda baya so a ce yayi kama da mata kaga sai ya zuba kayansa da daddare in zaka fito asuba idan wani zaka yi alwala shikenan ba ma wanda zai gani sauransu to da wani zai zo ya sa kwallinsa da rana shi kuma fa ya sa da rana da fito ba za a ce ya haram ba ba za a ce ya aikata haram ba ganin damansa ne akwai mutanen da na sani din zaka gansu da kullun da kwallinsu sanannan abu ne suna sawa ina gaya muku ku lura da kyau duk wanda kuka yana lazimtan kwalli to insha Allah ta'ala za ku gan shi da karfin idan sa bance kwata-kwata mai sa kwalli baya ciwon ido ba bance kuma kwata-kwata mai sa kwalli baya makancewa ba haka na fike nufi ba amma dai waɗanda suke amfani da kwalli insha Allah za ku ga suna da kokarin ido kuma suna mutuwa da idanunsu shi sa imamu ash-shafi'i a mazhabarsa saka kwalli ma sunna ne imamu wai ash-shafi'i a mazhabinsa saka kwalli sunna ne sannan ana yin amfani da kwallin kuma wajen ado da kwalliya in mace tana sa shi ta yi kwalliya to namiji ma ya halatta ya sa kwallin ya yi kwalliya ka fito rangadau sosai ba ku ga yara idan an yi musu wanka ƙanana ana sa musu kwalli sai ku san yi kyau ba tunda manyan sun gudu bari a sa wa yara kenan ala ce ko kuma madda ce da ana amfani da yustamalu biha fi zinati lirijali wan nisa ana amfani da ita wajen kwalliya da ado bangaren maza suna yi mata ma duk suna yi me yasa aka ce uku sau uku saboda uku din kamar wata odd number ne kuma shine medium na farko bai yi kadan ba kuma bai yi yawa ba to wannan kenan قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن عباد بن منصور ح وانا ح din kamar ya canja wani isnadin kenan zai dada kawo maka wani isnadin dai dada karfafa ma hadisin wa حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وانا حديث إمام الترمذي يروي توشي كما حديث صحيح كما يدي قباتا أبلاي بن عباس كشيوا من زمان الله صلى الله عليه وسلم يتهل قبل أن ينام بالإثمد. النبي ينا سن يقول لي كافين يبتشي ينا أمفاني دا كل ينا أمفاني دا أقول لين إثمد أنا دتنا ميمي تامانشي هاي ينزو فجماعة أقول وانا أقول لين إثمد هاي ينزو أقول شي ثلاثا في كل عين كون إدو سو أكو يكي جا يأمفاني دا مشي إساء ديا بيو أكو. يزيد بن هارون أحاديث سيئة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا دا مكحلة ينا دا مشي ينا أمفاني دا شي يتهل منها عند النوم shi ma dai yayin bacci ana jaddada maka dai yayin bacci lokacin bacci in Allah ya taimake ka kama laki kanka lokacin da zaka yi baccin talathan fi kulli aynin sau uku uku kowane ido. Hadisi dai sahihi ne bai da wata matsala, yana karfafa hadisin da ya gabata ne kuma yana dada karfafa mana lokacin yin wato saka kwalli din. A lokacin ne aka ce kaga idan mutum zai samu nutsuwa ka rufe shi kana kwanci to kullun ma sai ya fi aiki ya fi ratsa ai idan naka ya fi tasiri, haka malaman suka ce. To da wanne yake farawa? Tunda an ce kowane ido yana sa uku, ku da wanne yake farawa? Da dama kenan sunna kullun ma an zaka fara sawa da me zaka fara? Da dama aski ma an zaka fara yi da me? Da dama. To yanke farce fa? Na'am, yanke farce da wanne zaka fara? To idan mun dauke shi kazanta ne, cire kazanta ne, kazanta mughallaza, kazanta mai girma, to in an yi amfani da hagu an fara cire hagu kamar yadda wasu suka ce idan duk abu za a cire inna datti ne ai hagu. Idan kuma dauke shi kamar ibada ne, tunda ibada ne a hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yana yanke farce kuma yace a yanke farce yace khamsun min alfitra daga cike yace wa taqlimul adhafir yanke farce, to wannan zaka yi amfani da me? Ka fara cire dama sannan ka cire hagun kamar yadda in an zo alwala kaga cire dauda ne, amma ana farawa da dama. Tayyib, wannan hadisin shi ma dai jama'a sahihi ne, babu qura a tattare da shi. Qala hadathana Ahmad bin Mani' qala hadathana Muhammad bin Yazid am Muhammad bin Ishaq am Muhammad bin al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bil ithmid 'inda an-nawmi fa innahu yajlu al-basara wa yunbitu ash-sha'ra. Hadith Imam Ibn Majah da Imam At-Tirmidhi Allah yarda da shi. A wannan riwaya wato Jabir ibn Abdullah yake cewa manzo Allah yana cewa jama'a ku yi riko da kullin ithmid, kaji fa an zaburar da mu, jama'a ku yi riko da kullin ithmid, alaikum bil ithmidi fa innahu yajlu al basar, yana fakara wa ido gani, wanda yake so idan sa ya kwari yayi amfani da kullin ithmid, wayunbitu sha'r, yana kuma tsirar da gashin ido. Jabir bin Abdullah ibn Umar al-Ansari kenan shi ruwaito wannan, sahabi ne baban kuma sahabi, an yi masa mubaya'a, okay, yayi mubaya'a a bai'atul aqaba, yana cikin wadanda Allah ya yarda da su, yace radiyallahu laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. متن ميتاري إلمي قرير قسكي يا رسول الشكرة سبعين تقوص بان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم. سو أن حديث شمالي إروان شنكو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالك إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر ما في الخير إن جاء النبي أتكم كلمك دك كل الدنيا جباد يا إن خير أكحالكم ما في الخير كلي لذاك ينفعني شيء الدنيا شيء الإثمد كي وانم كلي يا سامو ما تيجي أورن النبي أما ديوه أما متاني ما وصين شبا yana karawa ido gani yana kuma tsarar da gashi hadisin imam abu dawud da imam tirmizi shi ma hadisin sahihi ne ingantacce qala haddathana ibrahim ibn al-mustamir al-basri qala haddathana abu asim an usman ibn abd al-malik an salim an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر إرمان كان حديث كنا كيرقو دكال إثمد ينا كارا وإدو غني ينا كمثل دقاشي حديث إمام البيهكي دا إمام الحاكم دا إمام الترمذي دكسو سكر ويتوشي فجماعة من قمع دا مغانا كولي كم من قمع دا مغانا لنا قاشي ينزو من قمع دا بيان كولي ينزو قوة ننكو ya san cewa manzon Allah ma abucin me ne amfani da kulli sannan kuma kowannen ku ya san cewa annabi yana sa kulli ne da yushe da daddare sannan kuma kowannen ku an san annabi yana amfani ne da kullin ismid sannan kuma a babubukan ko hadisan da muka karanta an gaya mana amfanin kulli yana ƙara ido gani yana tsarar da gashi sannan kuma ado ne kwalliya ne to sai mu je mu siyo kwalli kenan a fara bugawa tunda ya ce alaikum bil ismit ni ina jin zafi a raina in naga ban yi amfani da kwalli ba koma komai ba ba wai ma dan misalin ibada din ba lafiyar jikinka ba kowa yana so ya karasa da idan sa garo ko to me yasa ba za mu nemi kullun ba ai wanda mu neme shi mu fara fafatawa kuma shine dai amfanin karatun idan an ji ayi aiki da shi ba fatalla nake wa masu kulli ba yawa babu ma jaa fi libasi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan babu yana magana ne kuma yanzu akan suturar annabi to kun ga yadda abun yake dalla-dalla ta huwa ko to yaya annabi yake sa sutura قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص وانا حديث إمام الترمذي إمام أبو داود suka rawaito shi kuma hadisi ne sahihi hasan ingantacce ummu salama ita ta rawaito wannan hadisi daga annabi ita ce sahabiya ko sunan ummu salama hindu bintu abi umayya ummu salama cikakken sunan ta shine me hindu bintu abi umayya hindu bintu abi umayyata al-makhzumiyya matar manzon Allah kenan da mijinta na farko Abu Salama ne Abu Salama ana cikin mutanen farko da suka hijira zuwa Madina yayi shahada a ranar yakin Uhud shi mijinta kenan lokacin da yayi shahada ya rasu shine annabi ya aure ta a watan Shawwal shekara ta 4 dan girmama ta da kuma girmama mai gidanta kamar ya girmama ta girmama mai gidanta saboda ummu salama mallan tana cikin matan annabi wanda tsofaffi ne suna da shekaru da yawa a lokacin da annabi yazo zai aure ta ya aika mata cewa ka gaya mata yana son ta zai aure ta sai ta ce a gaya wa manzon Allah shekarun ta yayi yawa kaji mu fa yanzu ragewa ake yarinya budura zaka zo ne ma shekarun ta 25 sai sha 18 ne in ta rena ma hankali da yawa ta sai ma 16 ko 15 kai kuma ka hauka yadda yanzu shekarun wai gudun su ake kaga mutum tsoho tukub amma baya so a ce mai yana shekaru kana loda masa 80 sai ce a hawa ina ai mu muce 60 bai ya zubar da 20 to kaga ita Ummu Salama da aka zo da aure ta mata ku yi koyi da wannan ko dake ba za su yadda da wannan bayanin nawa ba sai dai a ji kawai dai annabi yace zai aure ta ce ana mar'atun musinna ni mace ce musinna ina da yawan shekaru na maka tsufa tabbi mu yanzu da yanzu idan mace ma ta samu mijin da yake yaro ne sai a ta mata murna kin dace yaro wata ma baiwa Allah take fada wai ai a gidansu tana suna ce mata yanzu ki je ki auri wannan inda na zai mutu ai ya tsufa zai mutu ki samu karami mara shekaru wallahi wannan to shikenan dai Allah sauke kaga shekarun nan mana sai dai addu'a kisa ake gudun su ai yi ake ta dabaru dai duk abinda zai koye shekarun yar furfurar ma ana ta dan kokoye ta mutum ya taka zarkazar dan kar a ce shi oho ne to yayi kyau aka ce dai to wannan ba zai dade ba sai aka sa mata shakka tace shekaru ne dai ta sai ce kuma ana muratun masbiya ina da yara da yawa kaga fa wato aksiya tamaman irin abinda matan mu suke da wanda ta faɗa yanzu ya sha bamban tace tana da tarin yaya mu yanzu idan bazawara aka zo za a aure ta idan me auren yazo yace ƴaƴanki nawa tana da yaya bakwai fa su ci uku ne kawai ta zubar da hudu a titi ba ta so a san ta haifi yaya da yawa saboda mutane suna gujin mace mai yaya wai ta zama matsala ta gaji riga da aka yi shekara biyu uku ana sa ta ai ta mutu ai to ita ma mace ana ganin wadda ta tara yaya kai na mushkila mara yaya ake so a wannan zamanin yan duniya wanda Allah ya ce aje a gaya mata shekarunta bai dame shi ba kaji masu aure dan Allah ba masu aure dan rayuwa ba shekarunta bai dame shi ba kai yanzu nan Allah ya taimake ka ka hadu da wata tsohuwar bazawara kaga zaka taimaka mata kana saurayi yayi kyau imana la ilaha illallah zaman bai zai dadi ba kaji zaman bai zai dadi ba wallahi taimako ne ya tafi karfin sa akar maka lamace she ba ai mace tana kasan namiji shi ba namiji bane saurayi matashi ya samu bazawara tsohuwa gogaggiya yanzu sai ta mulzawa kawai Allah ya kiyaye hanya in yayi mata hauka sai to za ta hakuri da shi saboda ita ta saba da namiji daman sai shi yaro ne wani ya bugo mun waya daga wani gari yana karatu a jami'a sai wata mata lecturer ce mata ce za ta aure shi lecturer ce amma budurwa budurwar da ta wuce ka'ida har ta zama doctor ma an yi karatun an ci bokun har an shiga uku ba ya aure ba irin yan akidar mu ba za mu yi ba sai mun yi digiri mu ba za mu yi aure ba sai mun yi master wai master mu ba za mu yi ba sai mun yi wane ne duk ta yi duniya ta zo tana kallanta kowa ya zo ya kauce to lokacin da ta gama bokon nata kuma tana cikin ni'ima kuma tana aiki tana komai to kuma aure ya gagara kuma budurwa ce amma fa shekarun ba magana 40 din banza ta share su tas kware da gaske amma wai tana jin a jikinta fa ita ma budurwa ce to shine ta samu wani yaro cikin dalibai sai ya ga ana bashi maki da yawa over da sauransu ada yake ta kira shi ya kaza 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 sai ga tana masa wasu abubuwa kamar bai gane ba sai tace mai fa shi fa ita fa so take taure shi yace to yace 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 to yace to to yana dan murna murna yana dan tsoro tsoro yana ga kamar ai malamin su ce kuma kamar ta mai girma wasu kuma suna zuga shi kai dami ne ka tsanta akala Allah ce mike ka ba ruwanka da biyan kudin makaranta da zurga zurga ta gama komai daidai kenan yaje ga iyayensa yana fada wa iyayensa suka ce wa Allah ya sauke maka ka je ka auri uwarka kamar ya ka auri uwarka ba wai ka auri ba zagin su kai ba wai ka auri sa'ar uwarka matan nan tace masa za su tafi umra za ta biya mai kudin abin da ta yi rubuyen boko ne ita yar boko ba wani abu ne dan mutum yana neman ta aure ta biya mai sun tafi umra za ta tafi umra za su shiga dan Dubai haka tace in yana so ba su ƙara sa Canada Canada din da yaro ban ga mai dan fara nuna to yaya iyayensa suka hana shine aka bugo mu ana fata to yanzu wai yaya za a yi yaro yana so iyaye sun zo sun hana shi fa yaro fa ya ce ya register fa ya yadda su kuma iyaye sun ce ba su yadda ba yanzu a nan gurin in tambaye ku me yasa aka kita shekaru kaga ashe gudun shekarun ake to ko mace ce idan ta tara shekaru ba ta yi aure ba wannan yana yi mata tasiri in dai ba wani sababi ko wani dalili ba wani kuma mai shekarun yake so kuma akwai wanda kuma baya son yarinya wani yace yanzu ne zaka je ka aure yara mahaukata ta je ta yi ta maka hauka a gida ba ga Jabir ba baban sa ya mutu ya bar masa yara ƴan mata da yazo aure sai ce shi babbar mace yake so babban ga yara ƴan mata ya ce a ya fi son ba zauna babba ce yaya yace to ina da yara kannina ƴan mata matasa ya zan je inje in auro wata yarinya matashiya irin sa a su su zo su yi ta duke duke a gida yace bi zai yi ba shi sa na je na nemo ƴar bazaura eh to kaji dottijo nan wai shi ma wai dan da dalili ka duba dottawa nan fa su suje bude wuta aka wannan to in tabbas da dalili da dalili amma dalilin karbe bai ne ai kenan masu shekaran suna da amfani irin nasu suna da amfani irin nasu shi annabi yace mata magana ƴaƴanta ai maganar shekaru ba ruwansa da shekarunta saboda annabi ya auri irin sauda sauda ta fi annabi ma a shekaru to Ummu Salama tana cikin tsofaffin mata annabi me yasa yace zai aure ta din saboda ya taimaka mata mijinta ya mutu an kashe shi a yakin Uhud sannan ga tana da ƴaƴa ana so a taimaka mata tana da ƴaƴa yace ƴaƴanta yace ƴaƴanki za a dauki nauyin su shi da mun dan ya dauki nauyin ne to mu yanzu ƴaƴan gudu ake idan mutum yazo zai aure mace sai yace to kin ga danki gaskiya ba za ki zo mun da shi gida ba sharadi ne sai ka ji mata suna lallaba don Allah na dan taho da abin ce a ba zan yadda ba ka duba dan adam fa yana son ta amma baya son ƴaƴanta ƴaƴan nan daga jikinta suka fito dole sai dai kaga in mace miji ya mutu ko aure ya mutu ko na ba za ta sake wani aure sai dai a rarraba ƴaƴa wannan akai shi gidan yatta wannan akai shi gidan kanwata wannan akai shi gidan babanta wannan wani kanta in suna da yawa ai ta kasama ƴaƴa amma mutum ya zo ya aure abin nan ta gama ce masha Allah tabaraka akwai matan da suke mata masha Allah tabaraka la masu addini masu kamewa ba ma gajiya ma suke a rayuwa ba suna nan masha Allah tabaraka Allah in ka gan su malam yadda kaga imani ne yake tafiya amma laifin su ne suna da ƴaƴa suna nan har yanzu ba su aure ba wallahi malam suna nan suna zaune aure ya gagara akwai matar da mijinta ya rasu ya bar mata irin hadari din nan ƴaƴa nyumu kanana wajen guda bakwai yazo ya je hadari wuya ya kare ya mutu wallahi malam tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tsaya ta yi tunani tace yanzu aure ni ko da aure yaushe kuma wa zai aure ni idan baka ganta matar kamar ita tai kanta masha Allah amma wallahi tana zaune da kowa ya zo yana ga yara 5 6 7 kai kai kara gaba
yanzu bai kamata a samu masu hali su taimaka ba idan manzo Allah ya aure Ummu Salama tana da yaya ai bai kamata a ce mu zo mu bar mata dan mazajin su sun mutu mu bar su to zata ba wallahi duk macen da mijinta ya mutu a kasan nan ya batta da tarin yaya to ina ga ya maka kai mata ta'aziyya biyu ta'aziyyar rabuwa da miji da ta'aziyyar zaman hakuri haka matan nan take ta hakuri ta buge a nemo yaran nan abinci kudin makaranta a koro su makaranta da suke an kore su kuma mijin bai da komai sai bashi ma da ya tafi wurin aka zo ana neman bashi tace wa sai dai kudi bai ayansa kuje ku sayar tace bashi in da ku yafe in ba za ku yafe ba kuma to ni ku banni da wannan ma dai banni tukunna tashi hankali ya shi wallahi mala ana gaya maka rayuwar wato wani abu ba dadi ustaz amma ina gaya maka wannan kai tunanin yarka ce yi tunani yarka tsautsayi ya fada mata wannan ta tara yaya mijinta ya mutu ga yayan nan tari guda wallahi tallahi da halata uru yanzu masu yaya ɗaya biyu ma ba ga suna ta zama ba ballantana wacce take da yaya biyar ci da bakwai to kuma ka tausayawa raba yayan mace tana raye tana ganin ga yayanta suna tattare da dubon mace da yayanta kamar kaza da yayanta amma wai saboda za ta yi aure dole sai ta kassama yayan nan a jefar da wannan a can wani akai shi nasara wani akai shi udil wani akai shi can wani akai shi a babban su to ka tausayawa yaran haka kai kuma ka tausaya rayuwarka a ce haka ka wayi gari an ubanka ya mutu ko aure ya mutu an jefar da kai an kai ka wani guri ka tashi don Allah akwai dadi ba dadi kowane ɗaya yana so ya tashi a gidan uban shi a gaban uwarsa yana tare da mahaifiyarsa zama da mahaifiyar nan ba karamin ni'ima bace amma ba za ku gane wannan ba ku tambayi waɗanda ba su da iyayen ku za su gaya muku ciwo da kukan da suke na rashin uwa ko rashin uba amma ina faɗin wannan ne saboda da ni da kai ashe ana yin aure dan manufa ana yin aure dan taimako jama'a mu daina yin aure dan sha'awa kowa yana so ya ga yarinya kalkalkalkal a titi ita yake so ya je aure amma haka bane ai dan Allah cikin dukiya da arziki da Allah ubangiji ya hore maka taimaka ka aure wata ka dauki nauyinta ka dauki nauyin ƴaƴanta ka dauki wannan wallahi akwai mutumin da ina ganin kimarsa na sha buga misali da shi anan dattijo ne muna tare da shi wallahi tallahi cewa ya aure yake so yi amma yana son matar da take mijinta ya mutu kuma tana da ƴaƴa na yi mamaki mutumin nan kuma na kaddara imaninsa a irin wannan yanayi lace ka bayyana ya ce eh matar da ta mutu mutum mijinta yake da ƴaƴa ni ita nake so ba na son mace wacce take ba ta da dama mai ƴaƴa dan me yace ina so in taimake waɗannan ƴaƴan a nan wurin akwai wani soja yaro yana nan cikin masu checkpoint din nan aka kawo su cikin NGTF din GTF ake ce ko GTF wallahi ran ya ba mamaki na farko dai duk lokacin da yake tsare yake checkpoint din sa da akwai irin headphone din nan a cikin kunnan shi wazuka yake zuwa yake anan nake zuwa yake ake mai loading karatuttuka ahlus sunna na hakika amma ai da ba za ka gane shi ba ni da shi a cikin masallacin da yazo ya ga mu ce malam ban taba yin aure ba amma naji kun yi hudu ba a masallacin akan muhimmancin marayu da daukan nauyin maraya yace malam ni maraya ne ni na san wahalar da na sha na tashi ban tashi gaban iyayena ba so wani wuri aka kai ni aka ajiye ni na wahala so nace in dai haka marayu suke wahala to ya kamata in taimakawa marayu yace taimako akai mu aka sani aikin sojan nan ni dan talakawa ne amma ta dalilin zaman mareci din aka taimaka mun har na zama soja na zama kaza so malam zan yi aure na kuma gaya wa iyayena na sanar da su ni so nake na aure bazawara kuma mai ƴaƴa nace kaman nawa yace ko biyar ko shida ma duk ba matsala nace eh wallahi malam yaron nan yana nan ko shekaran jiya sai da ya bugo mun waya nace saboda me yace wallahi malam ni dai hadisan da annabi ya magana akan duk wanda ya dauki nauyin maraya yana tare da annabi a aljanna wannan su na duba wallahi nake gaya maka wannan malam da ni da shi aka yi wannan abu da ni da shi amma ka san wani abu mamaki da na nema masa matar na hada shi da mai marayun na hada shi da wata mata mai marayu tana zuwa sai ta ce ya mata yarinta cewa wallahi mallai wannan yaro wannan nace ke wallahi nake ga maka wannan abun nan naga kawai za ta bata mun lokaci nace nace Allah ya sauke kaga an dan adab wai ya mata yarinta wai wannan yaro yaushe da yaro yaro karami kuma aka samu wasu yan zuga marasa kirki abun nan wannan dan zake ne kawai ta watsar da shi to ya aka yi aka samu masa budurwa ya aura da ya aure budurwa sai ya ce mata sharadi a gaya mata da gidan iyayenta fa sai ya debo marayu fa ya zuba a gidansa iyayen budurwa suka tirras ya ce kwarai kuwa in za a yadda ai auren haka bismillah in ba za a yadda ba ni budurwa da zan aura ko ban samu ba zaura tunda ban samu ba zaura to zan aure budurwa amma zan debo marayu kuma haka aka yi auren a yanzu din nan haka wallahi muna da magana da shi na samu masa marayu cikin waɗannan ƴan Central Africa din na yaran nan da aka kakkashe iyayensu wanda suka yi gudun hijira to cikin su mun samu masa wasu marayu yana murna kawai rashin samun lokacinsa na aiki bai samu wannan mutum bai zo ma ya ɗebi yaran ba ya ce babban burinsa ya kai su makaranta ya ciyar da su abinci ya zo gida ya gansu ya rinka shafa kansu an ce annabi ya ce duk wanda ya shafa kan maraya da ni da shi muna haka wallahi na gaya muku wannan ku yi hakuri lokaci yayi amma na isan muku da sakon ne don ku sani cewa na farko ashe akwai mutane masu imani duba wannan soja ne soja sojan da ake bi ana kashewa wannan a cikin soja yake kuma duk juma'a insha Allah ta'ala ina nan da shi za a zo a yi sallah kuma duk wata huduma da za a nan masallacin da dan memorial sa zai bayar a dan loda masa ya tafi yace mallam wannan aikin namu ko yau ko gobe muna ji cewa mutum zai iya mutuwa yace abokanan mu da yawa sa'annan mu da yawa a gaban mu an harbe sun mutu yace to shi yasa nake so ne wannan abun wata kila yawan ibada ta mallam bata kai Allah ya bani aljanna ba amma wannan abun da nayi ne Allah ya sani don shi nayi ina fatan Allah ya bani wallahi aka yaron ne ya fada kaga akwai masu takawa to mallam ga waɗanda Allah ya ba su kuɗi miliyoyin kuɗi suna da wadata amma ba za su yi wannan ba shi ba zai yi ba amma yana son in yarsa mijinta ya mutu yayi me a taimaka mata akan haka so gaskiya kamata mu gyara kuma ina fada wannan ne saboda shabab samari masu tasowa watakila Allah zai rufa maka asiri a rayuwarka ku yi don Allah ana yin aure don Allah ana yin aure don a taimaki mace yanzu duk inda za ku karanta tarihin matan annabi duk da akwai sababin da maza Allah ya aure su wannan ubanta ne babban kafiri ne in ya batta za ta tozarta sai rufe ido a haka din ya aure ta wannan tsufa ta yi idan ya batta ga musulunci ga tsufa ƴan uwanta duk kafirai ne za ta wulakanta sai ya aure ta wannan kuma ya aure ta ne dan kaza wannan kuma ya aure ta ne dan kaza duk da sababbai ka duba matan annabi ko mata 11 wata riwaya 13 dukkansu gaba ɗaya zawarawa ne masu shekaru Aisha kwaya Aisha ita ne kawai budurwa ita ɗaya kuma ka duba ma ko haihuwa ba ta bai da ita ba shi kansa da yazo auren sa na farko da zai fara bazaura ya fara aura mu yanzu idan ka je zaka fara yin aure ka aure bazaura na rantsi da Allah sai an yi tayi da kai anguwa wani ya aure amma bazaura ce wallahi mutum mai mutunci zaka ga yana abuna waya na bazaura ya aura ko Allah ya sauke sai ka ce wani kafirci ya kai wannan jahiliyar yaushe samari ku aure zawarawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك abinda muka fada dai dai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuba harshe muna neman Allah ya rangwanta mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai tambayoyi kamar haka wannan malam yace assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya kuma ba mu zaman lafiya amin malam na kasance idan na shiga bayan gida idan ina a tsuguno sai na ga wani farin ruwa yana fito min ta gaba na malam zan wanke ne ko kuma tsarki zan yi wanke shi zaka yi kamar yadda zaka wanke fitsari sannan idan ya yawaita sai ka samu likita ka tambaye shi ya maka bayanin menene ko ka samu wani infection ne ko ka samu wani infection ne amma lalle ka wanke shi ka bari kai sallah da shi kuma kar ka zauna ka je ka ga yawa likita wata kila akwai wani matsala ne wani ruwa ne ke fitowa daga cikin cikin ka wata illa ce ko wata cuta ne ya kamata ka kiyaye to wannan yace mallam idan mutum ya sa atamfa amma dinkin sa tufafi na maza ne shin ya halatta yasa so anan gurin sai mu ce atamfa sutura suwaye ne na mata ne ko na maza ne to wasu suna cewa ana yin tarayya tsakanin maza da mata yanzu a Najeriya akwai kabilan da suna sa atamfa mata ma suna sawa maza ma suna sawa su anan gurin ba za mu bada fatawa mu ce a sanya atamfa haramun bane ba indai dinki ne na maza saboda al'ada ta sa ta nuna a wasu wuraren ana haduwa a wasu kasashen ma yanzu ko mutanen Senegal mazajen su za ga su da atamfa sun dinka so sai mutun ya ga wata atamfa ta yi masa kyau sai ya zo ya je dinka ta a matsayin riga har da babban riga ma abin sa sun da ana samun maza suna sawa ba zai zaman to yana cikin wanda suke kama da mata ba wannan ina bada shawara ne cewa ina ganin mutane irin tambayoyi da ake karantawa bayan an gama karatu suna da amfani yana da kyau mutane su rinka tsayawa su rinka amfana da su saboda watakila a iya tambaya da ta shafi mutum yace amma za ga wasu an yi tambaya suna tashi sai tafiyar su suna ga kaman bai shafe su ba shine yake mana nasiha akan wannan to yan uwa ya kamata din a kiyaye tabbar ana samun masu uzuri akwai masu zuwa aiki akwai masu kai yara makaranta shi ma dole mu lura da wannan ko ba haka bane yawa so amma dai da ba da uzuri sai ya tsaya amfana da shi kamar yadda ya amfana da karatu din shine abinda dan uwa yake fada a yana fada kuma cewa ko nafila ma wasu ba sa yi to yana da kyau dai a tsaya a nafila dan ya tabbata duk wanda ya zauna a masallaci ya jira har lokacin da rana ta fito a masallaci ya sallah raka biyu Allah zai ba shi ladan umra Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh